Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kun wuni lafiya, Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Na kuma tare da
Maryam Dauda ga kanin labarai. Akalla mutane 489 sun mutu sanadiyar barkewa annobar sankarau a Najeriya, a cewar ministan lafiyar kasar Isaac Adewole. A halin yanzu kuma jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki akan ofisoshin jakadancin Amurka da na Burtaniya da 'yan Boko Haram suka kitsa a birnin Abuja. Ministan harkokin wajen Rashid Sergey Lavrov ya faɗi cewa gwamnatin ƙasarsa ta sha samun tambayoyi dangane da matakai marasa kan gado da kuma cike da rudani da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump take ɗauka.
Kanin labarin kenan. Laraba 12 ga watan Afrilun shekara ta 2017. A cikin wannan shirin za ku ji cewa an yi harbe-harbe tsakanin sojoji da 'yan sanda a Damaturu jihar Yobe. Kuma kusan shekaru uku kenan da sace ɗaliban 'yan mata a garin Chibok za ku ji halin da ake ciki. Ƙungiyar masana kimiyyar harhaɗa magunguna kuma ta ce za ta yi ƙoƙarin ƙirƙiro allurar rigakafin cutar sankarau. Ƙungiyar lauyoyi a jamhuriyar Nijar kuma ta lashe takobin kare ɗaliban da aka kama sakamakon zanga-zangar da suka yi a ranar Litinin. Kamar kowace ranar Laraba, kada a mance Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da himma ba ta ga rago.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla mutane 489 sun mutu sanadiyar barkewa annobar sankarau a Najeriya, a cewar ministan lafiyar kasar Isaac Adewole. A wani taron gaggawa da suka yi a jihar Kaduna, Mr. Adewole ya ce yawancin waɗanda cutar ta kashe yara ne daga shekara 5 zuwa 14. Jami'an kiwon lafiya na gida da na waje sun gana da sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar don tattaunawa akan yadda za a shawo kan cutar a kuma magance ta. Da yake sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar mutane ne masu tasiri sosai akan al'ummominsu. Mutane da yawa daga yankin sun fi yarda da su a kan jami'an gwamnati. Waɗannan sarakunan su ne ke kawar da duk wani canfi ko rudani a kan rigakafin cutar shan inna, suna kuma taimakawa wajen kawar da cutar a arewacin ƙasar. An samu mutane fiye da 4,000 da suka kamu da cutar sankarau tun lokacin da cutar ta ɓarke a cikin watan Disamba bara, kuma a yankin arewacin ƙasar mai fama da matsalar talauci ta fakamari. Kodayake cutar sankarau ba sabuwar cuta ba ce a Najeriya, amma wannan nau'in da ake kira C strain da Turanci, wanda ya bulla yanzu, kusan sabon abu ne, a cewar shugaban hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasa Dr. Chikwe Ihekwezu.
A wani labarin kuma, jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki akan ofisoshin jakadancin Amurka da na Burtaniya da 'yan Boko Haram suka kitsa a babban birnin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Hukumar tsaron Najeriya da ake cewa DSS a takaice ta ce ta kama 'yan Boko Haram guda 5 da ke shirin kai wannan harin a ƙarshen watan da ya gabata. Nan da nan dai ofisoshin jakadancin ba su mai da martani ba. Ƙungiyar Boko Haram ta kashe akalla mutane 18,000 tun lokacin da ta fara ta da ƙayar baya a shekara ta 2009.
Ministan harkokin wajen Rasha, Sergey Lavrov, ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatin ƙasarsa ta sha samun tambayoyi dangane da matakai marasa kan gado kuma cike da rudani da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump take ɗauka. Lavrov yana magana ne a wajen taron da suka fara da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a Moscow, ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar Rasha ta fahimci manufar Amurka. Lavrov kuma ya ambaci farmakin da Amurka ta kai a Syria a makon da ya gabata, wanda mai da martani ne ga harin gubar da aka kai a Syria din. Ya bayyana martanin da Amurka ta maida a matsayin abin damuwa. Mr. Tillerson bai yi wata doguwar magana ba a nasa jawabin, amma kamar Lavrov shi ma ya ce ganawar ta yau Laraba na zuwa ne a lokaci mai muhimmanci, kuma za ta ba su damar yin cikakkiyar tattaunawa akan bambance-bambancen su da kuma muradan su.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafofin yada labarun ƙasar China sun ce shugaban ƙasar Xi Jinping ya faɗa wa shugaban Amurka Donald Trump cewa kamata ya yi a warware rigimar da ake yi da Koriya ta Arewa cikin lumana. Rahotanni sun ce shugabannin biyu sun zanta ta wayar tarho a yau Laraba, kusan mako ɗaya bayan ganawar ido da suka yi a taron ƙolin da suka yi a jihar Florida ta nan Amurka. Har yanzu dai fadar White House ba ta ba da cikakken bayani a kan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho ba. A jiya Talata, shugaba Trump ya amfani da shafinsa na Twitter don ƙara yin kira ga China ɗin da ta taimaka wajen takawa Koriya ta Arewa barki.
Jami'an ƙasar Somalia sun ce mayakansu sun ceto matukan jirgin ruwa guda 8 na ƙasar India da wasu 'yan fashin teku suka kwace wa jirginsu suka kai su bakin gabar tekun a shekarun jiya Litinin. Magajin garin Hobyo Abdullahi Ahmed Ali ya faɗa wa sashen harshen Somalia na murya Amurka yau Laraba cewa matukan jirgin ruwan mai lamba MSV Al-Kausar na nan lafiya a hannun jami'an tsaro. Magajin garin ya kuma ce jami'an tsaro na tsare da 'yan fashin tekun da suka yi garkuwa da matukan jirgin bayan da suka fidda su daga cikin jirginsu a wajen gabar tekun Hobyo. An kuma gano wasu matukan jirgi su biyu a jirgin da aka sace bayan da jami'an tsaron suka gano shi a safiyar Litinin. Jimlar matukan jirgin ya kama 10 kenan. Ranar 1 ga watan nan na Afrilu, 'yan fashi suka cafke jirgin a gabar tekun Somalia a lokacin da jirgin ke jigilar kayayyaki zuwa garin Kismayo.
Za a ko kuma an tuhumi madugun 'yan adawar ƙasar Zambia Hikande Hichilema da laifin cin amanar ƙasa bayan da aka zarge shi da kuma tawagar motocin shugaban ƙasar wucewa, wato da hana tawagar motocin shugaban ƙasar wucewa kwanan nan a cewar rundunar 'yan sandan ƙasar. Shi dai Hikande Hichilema, wanda ya ce shi bai yarda tsohon abokin adawarsa Edgar Lungu a matsayin shugaban ƙasa ba, da maraicin ranar Litinin aka kama shi. A lokacin da yake magana da manema labarai a birnin Lusaka, babban jami'in 'yan sanda Kakuma Kakanja ya tabbatar cewa lalle za a tuhumi Mr. Hichilema da laifin zagon ƙasa. A Zambia dai ba a ba da beli ga waɗanda ake zargi da irin wannan laifi, kuma laifi ne da za a iya yankewa mutum hukuncin kisa idan har aka same shi da laifin. Labarin duniya kenan, kuka gama ji. Wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko da rahoton cewa an yi harbe-harbe tsakanin sojoji da 'yan sanda a garin Damaturu jihar Yobe.
Wannan lamari da ya tada hankulan mazauna garin Damaturun, ganin cewa har yanzu garin Damaturun bata gama murmurewa daga rikicin Boko Haram ba. Rahotanni da muke samu na nuni da cewa an rufe wasu manyan hanyoyin cikin garin kafin daga bisani abin ya lafa. Na dajin tafi wani mazauna cikin garin Damaturun wanda ya shaida mun yadda suka fuskanci lamarin kamar haka. Amma yanzu abubuwa sun lafa ko?
Bace ma yanzu yanda gabana mu mota bi sun mutse sun ta darajin bindiga sama sana arba.
Amma wannan rikici da suka yi din bai shafi wani farin hula ba ko?
A bai shafi farin hula ba tsakanin su ne.
Ganin cewa hankulan jama'a musamman ma fararen hula ya tashi, hakan yasa da tafi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice, wato ASP Bala Garba.
A zo mu na jami'an sani farin kaya da komandan dinmu Alhaji Tai Aila Olo da jami'arsa da Hilos guda hudu, mun fita muna fadakarwa jama'a cewa su kwantar da hankalin su, ba a tar daga Boko Haram ba ne, su kwantar da hankalin su, su bude shagunan su, su yi saya da sayarwar su, kar su daga hankalin su. kamar ganin cewa wannan batu ne da ya shafi jami'an tsaro, kuma yanzu haka ana ci gaba da yaki da ƴan ta'addan Boko Haram. Wannan abin ba zai iya kawo cikas ba wajen ci gaba da yaki da yake da ƴan kungiyar Boko Haram.
Gaskiya it is very unfortunate ma jami'an tsaro hakan ta faru, amma takan faruwa, amma gaskiya it is very unfortunate. Amma muna kokari manyan jami'an tsaro gabaki da stakeholders in security suna kokari su ga sun hada kan security. Duk irin wannan abu yana faruwa a cikin kananan ma'aikata ne, amma Allah da cikin ikonsa insha Allahu alaman abu ta lafa kuma an samu ganewa.
ASP Bala Garba kenan ke yin bayani ta wayar talho. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna. Kimamin ko kuma kusan shekaru uku kenan da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace 'yan matan Chibok, kuma kungiyar da ke hankoran ganin an samu an kubutar da sauran 'yan matan da suka rage hannun 'yan Boko Haram din sun ce sun gaji da jin gafara sa daga bakin gwamnatin Najeriya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya aiko mana da rahoto.
Government had woefully disappointed the Nigerian public on the entirety of its shoddy.
Kungiyar ba in Najeriya kunya kan yadda take tafiyar da wannan lamari na ceto matan Chibok da bayan hannu. A wannan mako da muka kaddamar da yunkurin duniya na ceto sauran matan, muke cewa ya isa haka nan, ba sauran ba da uzuri kan ceto matan nan. A dawo mana da matan nan a raye. Sakatariyar kungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok Bibi Oje Aishatu Yesufu ke jawabi a makon ayyana cika shekaru uku da sace matan Chibok 245, inda yanzu ake neman 195 da biyar da ba san inda suke ba.
Tension of repeating this 3 years too long.
Ba ma son saki maimaita wata shekarar dan shekaru uku nan dogon lokaci ne da kalubalen ya isa haka nan.
Sunana Malam Keke Muta, Vice Chairman na Chibok Community a nan Abuja. A ce gwamnatin Najeriya da muka sani ɗan ƙasa sun rike ƴaƴan ƙasa, har yanzu suna ƴan ƙasa ne, sun je su kama ƴan mutane su rike haka. Gwamnatin tana kallo yanzu shekara uku. Ai malam, abin faki ciki ne wannan.
Kungiyar dai wacce ta amsa gayyatar gwamnatin Najeriya da yin shawagi ta sama kan dajin Sambisa, a yanzu ta dawo da salon shin tun da aka wargaza tungar Boko Haram da ake sa ran sauran matan nana a makale. Yanzu to a ina suke ne? Sun mutu ne ko suna raye? Dandalin Unity Fountain da kungiyar ke gabatar da juyayi kullum ya samu ziyarar shugaban ɗariƙar Katolika na Abuja Bishop John Onayekan da limamin masallacin unguwar 'yan majalisa Nuru Khalid, waɗanda suka shiga jerin gwanon ƙara jan hankalin gwamnati ta ƙara dagewa kan gano sauran matan. Duk da dai sun ce ba su raina yunkurin gwamnatin ba zuwa yanzu da ta cimma nasarar lafar da babbar fitinar Boko Haram da ma shiga yarjejeniyar da ta yi sanadiyar dawowar wasu daga matan.
My hope and my prayer and the prayer of Khalid is that the incident that has been disturbing.
Muna fatar wannan kalubale da ke damunmu zai kwaranye nan gaba kaɗan. Tabbas waɗannan 'yan ta'adda da suka sace matan nan ba musulunci suke wakilta ba, face cimma muradin ta'addanci. In ji Bishop Onayekan, wanda har kullum akan gan shi a majalisar tattauna tsakanin musulmi da kirista don samun fahimtar juna da yaƙar duk wata ƙiyayya da wasu kan haddasa ta hanyar fakewa da addini. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya ƙara ba da tabbacin yin duk abu mai yiwuwa wajen gano sauran matan da kuma damƙo madugun 'yan ta'addan da suka sace matan, wato Abubakar Shekau.
Malam, bari in faɗa ma, shi harkar faɗa da 'yan ta'adda ba abu da za a iya ganewa da shi bane a lokaci ɗaya, amma dai ƙarfinsu aka ce an lalata shi. America ta dauki wajen shekara 7 ko 8 ko har zuwa 10 kafin suka samu Bin Laden. Yadda muke fama yanzu a halin yanzu a cikin Dambisa, muna bi loko 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 sai mun leko inda shekara ya shiga kuma mu kamo shi din sha. Shekau nace ba shekara ba, shekau. Shekau sorry. Inda duk muka samu karasawa da shi, to karfin sa wanda ake ya rage za a gama da su gaba da saboda mahiyancin su duka za su bada kai.
Kungiyar BBOG dai ta ce ba za ta fasa kamfe ba sai dukkan matan sun dawo ko an gano inda gawawakin suke. Nasiru Malik, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru. To an dai san irin ci gaban da gwamnati ta samu wajen yaki da ta'addanci. Shin kuna ganin gazawa ce ga ita gwamnatin din da ta kasa kubutar da sauran 'yan matan Chibok? Muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa kungiyar masana kimiyyar harhar da magunguna reshen jihar Plateau ta ce tana duba yiwuwar ƙirƙiro allurar rigakafin cutar sankarau, kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko da rahoto.
Shugaban kungiyar masana fasahar harhaɗa magunguna reshen jihar Plateau, Shehu Sheni, ya ce ganin yadda sabon nau'in cutar ta sankarau ta hallaka rayuka da dama a Najeriya.
To muna haɗa kai da gwamnati don a samo a shigo da rigakafin don dukansu ba a yin su a Najeriya.
Kwamishinan lafiya a jihar Plateau Dr. Kuden Kamshak yace
a yanzu haka a Plateau muna da mutum uku ne wanda dama an kwantar da su a asibiti namu na Plateau. An riga an yi jinyan su an kuma riga an salame su. So a takaice bamu riga mun samu wani wanda wannan ciwon ya sha kan sha Plateau har ya kai shi ga lahira ba. Muna ci gaba da wayar ma mutane kai cewa muna da ciwon sankaro a Plateau. Saboda haka mutane kada su kwanta ko kuwa su zauna a wuraren da jama'a sun yi cunkusu.
Daraktan hukumar tsaftace muhalli a jihar Plateau Christopher Bitai ya jaddada muhimmancin tsafta don gujewa kamuwa da cututtuka masu yaduwa musamman a wannan lokaci na zafi.
Idan mun zauna a cikin wuraren da akwai datti, akwai greater chance na yaduwan wannan cututtukan. Kar a bar kasuwa da datti cikin gidaje da duk wuraren da jama'a suna zama. A tabbata an tsaftace muhalli. Akwai masu tipofi, kungiyoyin masu motoci, yan tipa da sauransu da wayanda suna da manyan motoci a gidajensu su taimaka ma gwamnati domin mu samu mu tsaftace muhallin mu domin mu samu zaman lafiya.
Shi ma daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa da kenan jihar Plateau Bulus David yace za su ci gaba da fadakar da jama'a ta hanyar amfani da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma.
Tabbatar cewa an wayar da kan mutane, tabbatar cewa gidajensu da akwai su windodi suna shaƙe iska mai kyau, da kuma su tabbatar da kiwon lafiya da kansu da na ƴaƴansu. In kuma sun samu yara sun samu zazzabi sai su gudu su kai su asibiti.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake.
To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Sulemu Mini Barma ya aiko mana da rahoto daga Jamhuriyar Nijar cewa ƙungiyar lauyoyi ta lashe takobin kare ɗaliban da aka kama a sakamakon zanga-zangar da suka yi a ranar Litinin.
Sanarwar gwamnatin Jamhuriyar Nijar wacce ministan tsaro Kalla Mutari ya gabatar a jiya da daddare a madadin takwaransa na cikin gida dangane da abubuwan da suka wakana a gumurzun da ya haɗa ɗalibai da jami'an tsaro a shekaran jiya Litinin. Na nunin mutane 313 ne ke tsare a hannun jami'an tsaro, yayin da gwamnatin ta ce ta sallami wasu 57, sai 109 waɗanda suka ji rauni, cikinsu jami'an tsaro 21, sai motoci kimanin 15 da aka farfasa, waɗanda 12 daga cikinsu na 'yan sanda ne. Sannan wani ɗalibi guda da ya ji rauni ya kai kansa hannun 'yan sanda domin neman ceto, wanda kuma ya rasu a asibiti, inji gwamnatin. Abanda haɗakar ƙungiyoyin fararen kula suka ce tsari ne kawai, kamar yadda wani kakakinsu Gamace Muhammadu ya faɗa min.
Don ba su son a san ko mutum ne ya mutu, ƴan jami'a waɗanda suke cikin hospital ECDN likitoci, sai anka kore su dukansu, anka ce su yi ta cikin likitoci don saboda kar su gani mutum ne suka mutu. Likitoci sun yi magana sun ce mutum guda mutu.
Ƙungiyar AGIN ta lauyoyi matasa a tata sanarwar ta nuna ɓacin rai akan abin da ya faru a shekaran jiya Litinin. Saboda haka lauyoyin suka ce za su dage domin ganin gaskiya ta bayyana ta yadda za a hukunta waɗanda suka aikata abin da suka kira toye haƙƙin ɗan adam. Dalili kenan da matasan lauyoyin suka yi kira ga alƙalai cewa kada su bari a yi amfani da su don ɓoye gaskiya.
L'AGIN rappelle au gouvernement qui est dans un état de droit.
Ƙungiyar ta lauyoyi matasa ta bakin Maitre Rahman Usman ta ƙuduri aniyar zagaye dukkan wuraren da ake tsare da mutanen da aka kama sanadiyar wannan zanga-zanga.
Don haka muke kira ga mahukunta su saka mutanen nan da suka kama musamman ma 'yan makaranta. Mu lauyoyi dukka za mu yi ziyara mu je inda aka kama wannan mutane ba kan ƙa'ida ba, mu ga tukun mutum nawa ne su aka kama, kuma mun ɗau ƙudurin za mu kare su. Mu lauyoyi zan mu kare su.
A maimakon cire damuwar da jama'a ke da ita game da tashin hankalin da ya faru a ranar 10 ga watan Afrilu, bayanan na gwamnatin ta Nijar sun ƙara farfaɗo da cece kuce akan wannan zanga-zanga, kamar yadda ƙungiyar ɗalibai ta USN a taron manema labarai na yammacin jiya Talata ta yi zancen.
Mutum takwas wanda suka ɓace RS ina suke, su duka ECDN da 11 RS ina suke mutum takwas ɗin nan. In Allah ya rugu gurma yanzu ku fara da su.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ale ale warun mata mana
yanzu dai nan misalin karfe 10:11 da kusan minti 20 na safiya a agogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da himma ba ta garago.
Himma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakon mu Alhaji Sa'adu Maso Kano. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin tarbiyyar yara a nan da kuma gida Afirka. Yau anan ne zamu dora, kuma wannan shine shirin mu na ƙarshe. To Alhaji Sa'adu, ko domin ganin yadda tarbiyyar yara yake anan, shi yasa ka bari naka yaran gida.
Ni dai na bar iyali yara dai na bar su don su yi karatu. Yaro in kai karatu, Annabi yana ce mana ka ba ɗanka ilimi. To ai ba san hikiman ban ka ba ɗanka ilimi yayi ilimin. Ai zance Annabi na faduwa ne, ai maganan gaskiya ne, ai alheri babba za ku samu. To in suka gama karatun da kansu, Allah zai kawo su nan, kai ba ka cikin fargaba. Allah zai taimake su, ba za su fada cikin wani tarbiyya mara kyau ba. Kamar misali da garin nan, kaga yaro shi da baban shi yana iya gaya ma baban shi magana, baban shi na gaya ma yaro magana, suna kuma juna zance wanda bai dace ba. To kaga mu ko can ba haka bane. Duk yaro, duk rashin kunyan yaro, in baban shi ya zo da ya gan shi ma nema yake ya gudu. Duk da ma dai da kunyan ma kenan, balle ma yana da kunya. Yaro zai yi laifi, kusan ma ba laifin zai yi ba ma, amma saboda girmama iyaye ya duka yana kuka ya ce don Allah ku yi min gafara, ku yi min hakuri saboda ni. Abin da aka gaya muna, dugajigan aljannan ɗa yana cikin dugajigan iyayensa. To kaga mun samu tarbiyya daban wanda yake nan ba ta wannan ake ba. Ba dukansu ne suka yi dama da kuma akwai aljanna ba, balle ma yaro ya ma laifi ka ce ba ka son ka shiga aljanna ne in baban ka isa kan baya take ba ka ba aljanna. Shi ya san ma wannan zance ai ba jinka ma zai iya ƙara.
To da yake a cikin zantawannan mun tattauna daɗi da kuma ƙalubalen da ke zama ke tattare da zama a nan. Yanzu kadara mutum zai ce maka daga gida Najeriya ko kuma Ghana yana son ya zo nan neman abin zaman gari. Wa shawarwari ne za ka bashi muhimmai dangane da zuwan sanan da kuma zaman sa a nan?
Wallahi lokacin da muka yi niyya za mu zo nan, akwai manyanmu da suka zo nan suna zuwa su sai kaya, suna ɗan cinikayya haka su zo da shi Najeriya su sayar. Allah ya ci kanshi irin su Alhaji Lawan Aziki ya taba gaya muna wanga maka. Sai mu duk ba mu ji ba, muka ga kaman dai ana faɗi. Suna ce muna kaman in kana da sana'anka mai kyau da kake yi a gida, jamuna ita yi ita roƙon Allah, Allah ya sa ka ci gaba a ciki. Wallahi duk ba mu ji wannan ba, muka ga kaman duk dai zance ne. Amma Ubangiji da ya kawo mu muka gani, mun fahimci kaman yau in kana da sana'a mai kyau cikakke kana yi ci da sha, komi yana tafiya daidai. Malam ka kai saurin cewa za ka bar ƙasanka ka ce za ka zo nan Turai ka zo ka zauna. Turan ma ya yake ga abin da ake ciki, fama, wahalar halu, abubuwa daban-daban ya ƙunshi wannan. Yanzu haka iri na da ke ƙasan nan, Allah ya yi yawansu suke son su koma gida su zauna. Allah ka zai san da yawansu. Amma hali ya sa ba gaba ɗaya za su iya su yi ba sa ce sai a hankali. So shi ni shawara na ga mai son zuwa nan, ba zan ce ma ka zo nan ba, amma fa ka sani ƙasa ne da take ci da kanta ta fannin wahalhalu, rayuwa, jin daɗi. In ma makarantar kake son kai duka ka samu, amma fa ba sauƙi ba ne. In ko ka fahimci ma'ana na ba sauƙi ba ne, ka yi ma kanka fassara. Kasan abin nan ba gaba ɗaya za ka zo ka samu yadda kake so ba. Za ka sha wahala, Allah kaɗai san wahalar da za ka sha. Za ka zo ka ji daɗi, Allah kaɗai san irin jin daɗin da za ka yi. Saboda haka ina ba mutane shawara, in kana da sana'a mai kyau, Allah ya taimake ka a kai. To in zaman ka ita roƙon Allah, duk inda arzikin ka yake Allah ya kawo ma. Ina ga yashi mu ma muna neman mu komo. Yawa da muka zo nan muka zauna a nan, akwai wanda suke gida yau in ka tambaya arzikinsu, wani wasu mu ma ba su da rabin irin arzikin da suka samu. Can ba Allah ne ke akwai ba, nan ma ai Allah ne. Saboda shi kada mutum ka ce lalle sai ka zo America sannan za ka yi arziki. Wallahi malam ba dai da bane. Shi zai sa ka kawo ka zo nan America ka faɗa cikin wani hali karshe ma za a dauke ka koma daga gida ne, Allah ya kiyaye.
To Alhaji Sa'adu, mun gode kwarai kwarai da wannan lokaci da ka samu muka tattauna.
To jama'a, an ce laifin dadi karewa. A nan ne yau muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar. Sai wani sati a ji mu da wani sabon bako. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sa'adu Maso Kano da Salamu Abu wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa she ta kirga inji fulani.
To sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
To za mu fara ne da sakon Hafizu Balaraba Gusau wanda ya ce muna miƙa jajenmu ga magoya bayan Barcelona da doke su da aka yi jiya. Yanzu kam ƙaryar su dabar ta ƙare. Kun yi wa jarar zakarun Turai sai wata shekara. Assalamu alaikum biyu Hausa. Matakin da gwamnonin arewacin Najeriya suke son ɗauka na magance matsalar annobar cutar sankarau, Allah ya sa dai ba maganar baka bace. Muna fatan maganar ta kai har zuci, inji Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. Salamu alaikum biyu Hausa, don Allah ku bani dama in kira ga sanatanmu Abu Ibrahim wanda ke wakiltar shiyar funtuwa a jihar Katsina. Haba Abu Ibrahim, ka ɗaukan mana alƙawarin faɗaɗa mana dandan garinmu na Sheme a lokacin da ka zo neman ƙuri'unmu. Amma har yanzu shiru muke ji, ta fatan za ka waiwayo mu don cika mana alƙawarin da ka ɗaukar mana. Sako daga Kabir Nasir Sheme. Ya kamata gwamnatin Najeriya su tashi tsaye wajen magance gararrambar yara a titina, musamman ganin yau ta kasance ranar yaƙi da gararrambar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inji Aminu Ɗan Kaduna Amanawa. Hakika arangambar da ta auku tsakanin jami'an tsaro da kuma ɗalibai a Jami'ar Abdulmumin Diop a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar wani abin takaici ne. Da fatan gwamnatin Nijar za ta gaggauta shawo kan wannan takaddama tun kafin a ce karamin magana ta zama babba. Wannan sako ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta da Yohana Sikiri da Kabiru Kwangila Zaria. Iyaye masu tura yaransu barace-barace da zumarin karatun allo, ya kamata ku riƙa ajiye yaranku kusa da ku domin ku rinka kulawa da tarbiyyarsu, lura da cewa su ne manyan gobe. Ji Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a.
To yanzu kuma ga takaitattun labarai.
A takaice, akalla mutane 489 sun mutu sanadiyyar barkewa annobar sankarau a Najeriya, a cewar ministan lafiyan ƙasar Isaac Adewale. A wani taron gaggawa da aka yi a jihar Kaduna, Mr. Adewale ya ce yawancin waɗanda cutar ta kashe yara ne daga shekara 5 zuwa 14. A halin yanzu kuma jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki akan ofisoshin jakadancin Amurka da Birtaniya da 'yan Boko Haram suka kitsa a birnin tarayya Abuja. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta ce ta kama 'yan Boko Haram 5 da suka yi shirin kai wannan farmakin a cikin watan da ya gabata. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatin ƙasarsa ta sha samun tambayoyi dangane da matakai marasa kan gado kuma cike da rudani da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump take ɗauka. Lavrov yana magana ne a wajen taron da suka fara da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a Moscow. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar Rasha ta fahimci manufar Amurka. Lavrov kuma ya ambaci farmakin da Amurka ta kai a Siriya a makon da ya gabata, wanda ya ce mai da martani ne ga harin gobar da aka kai a Siriya ɗin.
To sai kuma da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu, za ku ji wani sabon shirin. A lokacin muna son mu ji ra'ayinku. Shin bisa la'akari da irin nasarorin da gwamnati ta samu wajen yaƙi da 'yan Boko Haram, gazawa ce da ba a kubutar da sauran 'yan matan Chibok ba? A halin yanzu kuwa, Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki muke cewa a dakace yau da gobe.